الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما دوكي سركي داود مدرس للتاب نقول كل مؤمن لما تاشيني شاكي كفر كن شاكي نابو مشاترا inda yake cewa hasa'isul akhlaqi fil islam wato waɗansu keɓantattun al'amura na halaye a musulunci wato abubuwan da halaye da musulunci ke karantarwa suka keɓanta da su keɓantattun al'amura waɗanda wato halaye da musulunci ya karantar da su suka ke keɓanta da su lil akhlaqi fil islami khasa'isu wa mumayyizatun turaku biha anil akhlaqi fi risalati samawiyatil muharrafa samawiyatil muharrafa wato halaye a musulunci suna da waɗansu keɓantattun al'amura na musamman kenan da kuma ababen da suke bambanta su a barin waɗansu abubuwa na daban waɗanda ake iya gane halayen na musulunci da waɗannan bambance-bambancen da keɓantattun al'amuran a bambanta su anil akhlaq a barin halaye fi risalati samawiyatil muharrafa wato addinai da aka saukar da su daga sama amma kuma masu su suka karkatar da su wato kamar Yahudawa da Nasara da makamantansu waɗanda asalin addinan nasu saukaku ne daga sama to amma sun yi taharifin littattafansu bitali addinan gaba ɗaya sun karkata to dole ya zama halaye da suke rassa ne na addinin su ma su karkace wal adyanil wad'iyya da kuma addinai na tsarin yan adam addinan da suke ma tsarin yan adam ne shi yasa ake cewa akwai milal akwai nihal milal su ne addinai da suke da tushe daga sama kamar Yahudiya, Nasaraniya akwai kuma nihal addinai waɗanda dama ba su taɓa samun asali daga sama ba ba za wani littafi mutane ne suka kaga su kamar irin yawa-yawan addinan da ake samu a gabashin duniya addinan mutanen Japan China da makamantan za a ga wani ma mutum ne ake bautawa Allah ka kiyashe mu to halaye na musulunci sun bambanta da halaye a ire-iren waɗannan addinan sawa'un suna da asali daga sama daga baya karkatar da su ko kuwa dama shiri ne na mutane addinan wata bulugu fi hadaratul kamali wa tafawwu kuma halaye na musulunci za su isa mataki na kamala da kuma ɗaukaka ta hanyar waɗannan keɓantattun al'amura kuma al'amura masu bambantawa da a taƙaitawa dai abinda ke nufi shi ne halayen da musulunci ke karantarwa na musamman ne kuma suna da waɗansu sifofi da kamanni masu bambanta su a barin yadda halaye suke ga waɗansu addinan sawan addinan masu asali ne da aka karkatar da su ko kuwa waɗanda ba su da asalin ne wanda in an wato cika waɗannan hasa'is ɗin to halayen za su kai kamala mataki na kamala da kuma cika da ɗaukaka wa hazihi hasa'isu samani hasa'isa wato waɗannan keɓantattun ko kuma sifofi na musamman ɗin to sifofi ne keɓantattu guda takwas Al-Khisisatul Ula Ar-Rabbaniya, wato sifa ta farko da halaye a musulunci suka ke banta da ita, ita ce Ar-Rabbaniya, kewa su halayen daga Ubangiji suke, kamar da Bahaushe ke cewa na Allah ne. Yawwa, wanda al-haqqa jalla wa ala da a ibadahu li makarimil akhlaq, shi Allah Ubangijin gaskiya ya girmama ya daukaka, ya kira ibayinsa izuwa ga kyawawan halaye, wa haddahum ala al-itiyani biha, kuma ya kudaitar da su akan zuwa da wa'annan halaye wato aikata su, wa amarahum biha fi ghairi ayatin min kitabi, kuma ya umarci bayin nasa da aikata wa'annan halaye cikin ayoyi da yawa ba aya ɗaya ba cikin littafinsa mai tsarki. A takaice, wato su halaye a musulunci siffarsu ta farko ita ce cewa wani abu ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta, ya yi umarni ya bautatar da bayinsa da yinsu. Saboda haka ba halaye ne irin abinda ake cewa al-akhlaqun naf'iyya, halaye wa'anda za a kwatanta su wato domin hango ko fatan wani amfani za a iya samu a rayuwar duniya ba, kamar a yi mu'amala da mutum mu'amala mai kyau a kasuwanci don gobe ma ya dawo. Da musulunci yana la'akari da duk wata maslaha mai kyau, kama abin duk da musulunci ke so shi ne na farko ya zama ubudiyya, ita ce farkon abu, komai sai ya zama taba, abautawa Allah da abin da za a yi na kyakkyawan hali, to sauran abubuwan duk da za su iya biyowa baya, abin da wa'ancan ɗin suke nema ɗin ma zai samu. Ala akmali wajhin in an nufi Allah kuma an yi, ba ka ganin magabatan ma sun samu komai a duniya, da duk masu neman duniyan ma ba su samu ba, ba samu irinsa ba na izza da wadata duk. To amma babban abin da suka samu shi ne yardar Allah radiyallahu anhu wa radu anhu, to ka gani, to wannan shi ne ma'anar rabbaniya ɗin. Yace wal hadaful asma lil bi'satil muhammadiyya innama kana ihya'an li makarimil akhlaq, wato babbar manufa mafi ɗaukaka ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wato ita ce a rayar da kyawawan halaye. Duniya ta gurɓace, hatta masu addini sun maida addinin wato maciya kawai, hanyar cin abinci, hanyar tara duniya, hanyar mamayar jama'a, haka al-ahbaru war-ruhban, inna kaseera min al-ahbaru war-ruhban ya'kuluna amwalan nasi bil-batil wa sun zuwa karshe. To idan malamin addini ya gurɓace, ya mayar da addini makata ko tsani na samun abin duniya, to kake tsammani dan kasuwa da wanda kuma dama shaki ne duniya kawai yake nema ta halin kaka. To addinin musulunci da yake risala ce wadda take ta zo rahma, amma arsalnaka ila rahmatil alamin, to sai ya zo domin rayo da kyawawan halaye da aka tarbade su, aka take su da soyayyen zukata na yan adam da zaluncinsu da jahilcinsu. Wata tunima lima hasini shiyam, da kuma cikatawa ga kyawawan ɗabi'u, shiyam ɗabi'u, kama warda fil hadisin nabawi, kamar yanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq, annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai an aiko ni ne domin in cikata kyawawan halaye. Hadisin Bukhari ya fitar da shi, ya rawaito shi cikin Adabul Mufrad, Albani dai ya inganta shi a sahiha. Wa hadha yarfa'u al-akhlaq makanan 'aliya, to babu shakka wannan batu yana ɗaukaka halaye a musulunci ya kai su bagire madaukaki. Idan ya zama manufa, babbar manufa ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine kyautata halaye, a dunkule kyautata alaka tsakanin bayi da ubangijin su dan ina halin kirki ina kyan hali ga wanda ya bijirewa ubangiji ya masa shirka yake bauta masa ko kuma ya bauta ma wani tare da shi yayi mu'amala da ubangiji mu'amala ta butulci alkhairin ubangiji yana sauko masa kullum shi kuma sai zinaban sa ne suke hawa mu ubangiji ina kyan hali da kyan ta'ada to kaga abu na farko da musulunci yazo dan ya tabbatar da kyawun hali na godiya farawa daga kan gode ma Allah ta hanyar bauta masa da kuma kyautata mu'amala ga mutane ayi gaskiya ayi amana da sauransu saboda kai na ka fada da wato ma'ana ta halayen to zai hada dukkan abubuwan da musulunci yazo da su sauran alaka da ubangiji ne ko da bayin sa to Allah ka tabbatar da mu akan riko da halayen nagari domin addinin mu ya cika al-akhlaq wa asma'ullahi al-husna halaye nagari da kuma alaka su da kyawawan wato sunayen Allah kyawawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ingantaccen hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito shi inna lillahi 99 asman yawa man asaha dakhala al-janna Allah ta'ala ya dauki sunaye 99 a wata riwaya yace mi'atan illa wahida wahidan wanda dari wato Allah ta'ala sunaye waɗansu sunaye 99 dari ba ɗaya kenan wanda ya kididdige su ko wanda ya tantance su zai shiga aljanna daga cikin ma'anoni na ihsa'in wanda nawa yake faɗa akwai fahimtar abinda wato suke nufi da kuma aiki da su a kudirce da kwaikwayar abinda ya dace dan adam ya kwaikwaya daga ciki shine munasabar akwai daga cikin sunayen abinda dan adam dai zai dosani ma'anar ya kwaikwaya a daidai wato tsukinsa daidai martabarsa ko kace matsayinsa da abinda zai iya yawa wallahi almasalul a'la yawa akwai wace sifa ubangiji tabaraka wa ta'ala shike da kamala ma dan adam zai iya dosanar wani abu shi ma da zai kwaikwayi waɗansu abubuwan ba duka ba yawa wa yazidul akhlaqa fil islami qulu wa qadari wa tafa amanzilatin yana karawa halaye a musulunci daukakar matsayi wa tafa amanzila da daukakar masauki matsayin da yake nan anna Allah ta'ala kad samma nafsahu bi asma cewa Allah madaukin sarki ya kira zatin sa da wani sunaye wana ata zatahu bi nu'utin kuma ya sifanta zatin sa mai sarki da daukaka da wadansu sifofi yadullu kaseerun minha ala jumlatin kabiratin min akhlaqi dinina wanda da yawa daga cikin wannan sunayen da sifofin suke shiryarwa akan wani abu mai yawa wani tari mai yawa daga halaye irin waɗanda addinin mu yake koyarwa koyar da su wa yashhadu adadun kabirun minha ala ahmiyatil akhlaqil hamida kuma adadi babba adadi mai yawa kenan yana shaidawa yana tabbatarwa cikin su sunayen na Allah tabaraka wa ta'ala suna shiryarwa ala ahmiyatil akhlaq akan muhimmancin halaye alhamida halaye na yabo halaye na kwarai wato cikin su sunayen ubangiji subhanahu wata'ala akwai abin da yake da alaka da wato halaye nagari wanda mutane za su iya kwaikwaya su samu kamala ainihin a da'irar su a muhidin su misali yace fasma arrahmanir rahim arrahmanu warrahim yawa fasma arrahmanu warrahim wato sunaye guda biyu na ar-rahman war-rahim mai jin kai mai rahama yustafadu minhuma khuluqur rahma za a fa'idanta daga su za a iya dosana halayen jin kai halaye na jin kai wa khuluqur rifq da kuma halaye na sassauci cikin al'amari sauƙaƙa al'amari domin waɗansu nasoshi da dama sun zo da kwadaitarwa akan haka ka gani arrahimuna irhamuhumur rahman irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama da makamantan waɗannan hadisai da dama suna tabbatar da wannan wasmul qawi yustafadu minhu khuluqul quwwa sunan alqawi daga cikin sunaye Allah to za a fa'idanta daga shi wannan suna khuluqul quwwa halina ƙarfi shi mumini ana sai zama mai ƙarfi ƙarfin hali da ma ƙarfin gaba ya zamanto ba langabo ba ba wani mutamawit ba mai kashe kansa da gangan ba tsoron Allah bane ka dinga sanda a tafiya ka dinga tasarrufi kana wani ku koma dewa kana binuna wato kai wato kaman ai kazar kazar din ma wani abu ne wanda yake mummuna a motsa jiki wato sama wa jiki karsashi da kazar kazar abu ne wanda yake ana san sa domin ayyuka da yawa na musunci ba zai soyi ba ka je masallaci daga can ka wuce kasuwa daga ka dawo gida ka kawo ce fani ka koma ka yi nan ka yi can a wurin aiki ka jajirce ka wuni kana aiki da neman halali don hidimar jama'a hidimar addini malalaci ba zai iya yi ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce addu'o'in sa ne cikin sallah da bayan ta yakan roki Allah tsari daga al'ajiz wal kasal ko yawa to saboda haka akwai buƙatar ƙarfi amma ƙarfin na farko da ya kamata a nema shine ƙarfin zuciya yawa ƙarfin zuciya ma'ana ƙarfin imani ƙarfin hali in aka samu wannan to su kun a motsa jiki ta yanda za a samu ƙarfin gaba annabi sallallahu alaihi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa aidu lahum masadatun min quwwatin to quwwa abu ne wanda ke ya tara abuwa da yawa hadisi ya fassara shi da iya harbi amma mara ƙarfi zai iya harbi ne in baka da ƙarfi in ka zama langabo baka da koda kana ci kana shi amma baka motsa jiki jikinka ya karata yayi sakuf sakuf haka baka da motsin komai ka gani zaka yi dami baka fari da baka ko zaka iya duk ba zaka iya ba shi yasa a zamanin sahabbai suke kokari a koda yaushe motsa jikunansu wani malami malamin misra Hassan Albanna Allah jikansa jama'a su tayi kwani a cikin abubuwan da ya lazimta musu motsa jiki motsa jiki yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu al-qawi khairun ahabu ila min al-mu'mini al-da'if yace kuma wannan kuwa din ba kuwa ta ibada kadai bane ba har kuwa ta nashat wato karsashi kuzari yawa in babu wannan ba za ka iya abubuwan da suka lazimce ka ba sawan a haƙin ubangiji ko a haƙin bayi kamar iyalanka da sauransu ba wasma al-haqqi al-haqqu wal-adlu sunaye guda biyu na al-haqqu ubangijin gaskiya wal-adlu da mai adalci yustafadu minhuma khuluqul adl ana fa'idanta daga su halaye na adalci duk waɗannan ba wai daga sunayen kaɗai ba ne ba na soshi da dama kuma kamar ka sani sun yi umarni sun kwaɗaitar amma dai ai abu ne muhimmi ka sani cewa wannan halin daga cikinsu akwai shi ma hatta a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga mutumin da ya sifanto da wannan ya sifanto da hali madaukaki wasmul wadud sunan alwadud yusakaraji minhu khuluqut tawaddud da ya fitarwa daga cikinsa halin nuna kauna ga jama'a ba a san mutum ya zama mai yawan hancini mai yawan korafi mai yawan nuna shi kaman daban yake da jama'a baya taɓuwa abubuwa dai haka kullum mutum baya juriya ba komai babu ihsani ga mutane ba daidai bane kullum ai kokari a dinga jan hankalin mutane ta hanyar nuna musu tawaddu shine nuna kauna ga jama'a karka nemi a sauka kai kadai wai kai kuma baka so jama'a ba a baka kai kuma ka zama ruwaci ka zama man'an wahati wannan ba dabara bace ba za ka fa'idanta ba kuma za ka zama mai mutunci ba kullum kai kokarin kyautatawa fiye da yadda za ka kwaɗaito akan a kyautata maka to in kana yin haka to sai ka ga ka samu duka biyu wal karim wa kazal jawad wasmul karim wa kaza al jawad sunan al karim mai karamci karamci anin yawan kyauta da kyautatawa haka nan al jawad yawan kyauta yusabbadu minhu ma khuluqul karam wa saha za a iya dosana a fahimta daga gare su halaye na karamci wato kirki da kuma as saha sakin hannu akwai wanda ya kai Allah tabaraka wa ta'ala kyauta da ainihin baiwa ai ka gaga babu shi yasa ya sifanta da wannan sifa to za a kwaikwayi wannan wasmul hafizi fihi isharatun li khuluqil aman sunan al hafizu mai tsarewa to ciki akwai ishara dangane da hali na amana Allah yana tsare dukkan abinda aka ainihin wato jingina shi zuwa gare shi in ka dogara da Allah man yatawakkal 'ala Allah fa hasbu ka dogara da Allah to Allah zai isa maka in kai abinda Allah yake so dogaro da Allah shine kai abinda shari'a ta umarce ka da shi sannan saura kuma ka barwa Allah idan ka ki yin aiki da abinda shari'a ta ce to wannan ka fadi daga nan kamar misali mutum ya bar dukiyarsa a waje hakanan a sarari ko kuma dai bai adana ta ba yace ya dogara da Allah kaga bai yi amfani bai aiki da shari'a ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyakil hawa tawakkal kadda bai bai ta buwa taka sannan ka dogara da Allah dan bai da bai bai ta ba tasallabe kare raina sallaman yace nan na dogara da Allah amma kuma gashi taguwa ta ta bata shi to ai baka yi abinda Allah ta'ala yace maka ba saboda haka ne ya fita shaninka ko ba haka bane to haka dai sauran abubuwan suke wasmus sabur yuta'allamu minhu khuluqus sabr sunana as-sabur ba ma mai hakuri ba mai yawan hakuri to ana koyon hali na hakuri daga wannan sunan wasmul halimi yukhazu minhu khuluqul hilm sunan al-halim mai hakuri na bin abu sannusan al-hilmu shi ko al-halim wanda ke hakuri yana bin abubuwa sannan hasu kammala ubangiji tabaraka wa ta'ala da ikon ya aukar da kowane irin abu nan take inna ma'muru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ko halittar samai da kasai da abin da ke tsakanin da yace yayi su fi su tata ayyam wannan domin nuna mabayin sa wato bibiyar abin abubuwa sannan ne amma yana da ikon yayi su cikin kiftawa da kunne sai su kasance in yaso to amma dai da nuna mutane bin abubuwa anin sannu wasmul afuwi suna al'afu mai yawan yafewa yafewa ita ce a maka laifi ka yi rangwame ka yafe baka yi hukunci ko ramuwar gayya ba ya ta'allamu al'abdu minhu khuluqal afwi bawa zai koyi hali na yafewa daga wannan suna wasma'ul ghafuri wal ghaffari was sittir suna al ghafur da al ghaffar da as sittir yusakhraju minha khuluqus satr mai yawan gafara ko mai yawan duka da al ghafur da al ghaffar sigogi ne na mubalaga mai yawan gafara mai yawan sitirtawa to wannan za a fitar daga wayannan halaye na rufa asiri ai misali mutum ya maka laifi yayi wani abu da ba daidai ba musamman ma a ce abu ne tsakaninka da shi ba abu ne da ya shafi shari'a ko addini ko al'umma ba to idan ka yafe masa wani ma ba zai sani ba shikenan sai Allah ta'ala da kai sai Allah sai shi to kaga abu ne wanda ka rufa asiri Allah kuma zai rufa maka asiri man satar musliman satarullahu fid dunya wal akhirah wanda ya kare mutuncin musulmi Allah zai kare shi duniya da lahira to kaga za a koyi wannan halaye ba a san mutum ya zama jira yake wani abu ya faru ya zo ya yada ya fesa wani ma labari zai ji daga wata kusurwar ya tabbatar bai tabbatar ba wani yayi kaza sai ya zo ya yada to wannan babu sitirtawa a ciki ba a san wannan wasmul aziz sunan al aziz ya ta'allamu al abdu minhu khuluqa izzatin nafs musulmi bawa zai koyi wato halayya ta izzatun nafs mutunta kai wannan mutunta kai daban yake da girman kai wani lokaci idan kana kokarin kwatanta wato izzatun nafs kare mutuncinka baraka bari mutuncinka ya tozarta ba to wasu su ce kana girman kai da yake ba san me ma'anar girman kai din ba to amma izzatun nafs abu ne wanda ake son sa ma'ana ka sani kai cewa Allah ya karama ka a matsayin ka na mutum ya baka kuma babbar karama da karamci a matsayin ka na musulmi mu'min la'alla ma kuma ya baka wani rabo
sama da dama daga cikin mutane na ilimi ko wani abu na baiwa to bai kamata ba kurin kaje ka dinga zillantar da kanka wajen nuna kwadayi ko kuma wani abu na kaskanta kai to wannan shine izzatu an-nafs wa man la yukarrim nafsahu la yukarrami wanda bai karrama kansa ba za a karrama shi ba to ana koyon wannan amma ba izza da jabarut ba wannan ba za a koyi wannan daga wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kaman suna al-mutakabbir baya cikin sunayen da za a ce za a kwaikwayi wannan wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maqsusatun fatajannabanha wattaqi wannan sifa ce ta ubangi saboda haka ka adiye ta ka bar Allah subhanahu wa ta'ala da ita cikin kamalarsa wasmun nafi'i yata'allamu al-'abdu minhu khuluq at-tawaddud sunan annafi mai amfanarwa wanda ke amfanarwa za ka ga wani sunan yake ambatawa wato sun bambanta ko sun zama daban da abinda ka haddace ni asma'ullahil husna a islamiya ko inda duk ma ka haddace misali to saboda abinda aka rawaito na asma'ullahil husna din ko sifat suna da akwai bambancin ruwayoyi ba ruwaya ɗaya bace kamar su yudi a cikin misali littafin sa jami'u sagir ya kawo ruwayoyi da dama in za ga wata ruwaya ta zo da abinda wata bata zo da shi ba amma dai wa'annan sifofin sun zo amma da alqur'ani mai girma ko a hadisi ko kuma a duka biyun bawa zai koyi halayen nuna kauna ga mutane ma'ana ai ta hanyar amfanar da mutane yauwa zai zama ka samu kaunarsu bitali kuma in akwai abinda kake son tallata musu sai ka tallata musu shi wani abin ma kafin ka ce musu kana tafe da kaza za su ce meye wannan ta da kai dan sun ga kai din mutum ne da ya kamata a tafi tare da kai kuma a ari ko a shiga cikin kasafinka saboda nafi ba ka ganin wato yana daga cikin dasisa ta al-mubashirun kristoci ma yan bishara ko missionaries wanda suke yawo suna yada addini a cewar su wai suna bishara yana daga cikin abinda suke yi wa kokarin kyautata mutane a je a gina mutane asibitoci ayi kaza a gina rijiyoyi a raba abinci a dinga ba mutane magunguna sun kafa babbar kungiya ta agajin likitoci da duk dai su nuna ai su mutane ne masu rahama su manzanni ne jakadu ne na rahama kaza da kamar da ma suke faɗa ko dan a kaunace su a zo kusa da su da kai zaka yi rashin sa'a sai zama aqidar ta su kazamiyar aqida ce wanda in ba wanda hankalin sai su kurkuce ba wanda zai zo kusa da ita yasa suka batar da duk abin da suke batarwa ba su ma gushe ba suna batarwa amma kuma dai a zo a shiga addini anin ba su ga ana yin haka ba galiban sai dai ga waɗanda dama can suka same su dama da kullallin kwakwale to amma dai abin da ke nufi wato inda a ce abin da suke da shi na gari ne a ce mu musulmai mu da muke da aqida nagartacciya karantarwa wadda take ta dace da fidara a ce mu ne kuma za mu zama muna amfanar da jama'a sosai mun samu wannan halayya ta tawaddud to me kake tsammani yadda za a zo a kusace mu da kafin a ce kristoci na duniya su zo sun farauce arnan kudu na kasan nan da na surare na kasashe nan da mu ne za mu kama su su zama a bangaren amma jahilci da rashin sani a sarakuna da sauran al'umma sai ce kabiri kan dan ka cuce shi ma ba wani abu ne fatake mai sun je kudu mai sun nuna musu mu'amala mai kyau su amfana da su su jawo su sai su tutar da su in an yi ciniki ko kristoci da suka zo nasara suka zo sai suka dinga koya musu wasu abu suna nuna na musu kyautatawa suna cewa bari mu fito da ku daga cikin haki da duhuwa suka fito da su yasa suka zama kristoci to Allah shirye da mu wasmu al-qudusi yata'allamu minhu ma'rifatu ma'ani min ma'rifati ma'anihi khuluqu dahati kal sunan al-qudus mai yawan tsarki za a iya koya daga sanin ma'anonin sunan al-qudus khuluqu dahati kal halina tsarkake zuciya wa kulluqu taharatil lisan da kuma hali na tsabtace harshe. Ubangiji mai tsarki ne ya tsarkaka a barin kowace tawaya, babu wani aibi ko naqasu tawaya tare da shi. To ku duk kamar na faɗa da farko, a duk sababin na da ake magana, hatta wanda bawa zai iya kwaikwaya ai zai yi koyi ne gwargwadon nasa matsayin. Yawa, amma tsarki irin na Ubangiji ani shi ne wanda ke da cikakkiyar kamala. To amma ɗan adam me zai iya koyo? Ya kamata ya tsarkake zuciyarsa, ya wanke ta, kar a samu hasada ta cika masa zuciya, kar a samu mugunta, misali zuciyarsa ta zama akwai kyashi, akwai abubuwa marasa kyau. Ya tsarkake zuciyarsa, ya zamanto zuciyarsa wankakkiya ce dangane da mutane. Abin da hadisi ke cewa addinin nasiha, gyara zuciya, a wanke zuciya shine addini. Yawa, aka ce addinin nasiha, wanke zuciya, a gyara ta, a tsarkake ta. Liman ya ce lillah, ga Allah, a samu tauhidi ingantacce, a gani likitabi ga littafin Allah, zuciyarka ta karɓi littafin Allah, ba ka wani kokwanto a ciki, ka mai da shi jagoranka. Ni rasuli manzon Allah, ka so shi fiye da kowa, bayan Allah subhanahu wataala ka gabatar da shi gaba da kowa, ka yi sunnarsa. Ka gani sana amatul aimatul muslimin, ka rike su a matsayin shugabanni, babu gilli, ba tunanin zuwa lokaci kaza amma mu samu kaza za mu gore kaza, a ka bi su saboda Allah, baka san abin da zai kawo al'umma tasgaro. Sannan amatul muslimin, duk abin da zaka yi na mu'amala da zuciyarka lafiya take, kuma in ciniki ne, in jagoranci ne, ko ma me, to kai kokarin ka kyautata musu, ba wai ka cutar da su ba. To wannan shine annasiha din. To ana iya koyon wannan daga sunan al-Quddus. Wasmul Jamil yadullu ala khuluqi jamalil mazhar, sunan Allah al-Jamil, inna la jamil yuhibbul jamal, kamar da wani hadisi ingantacce. To yana nuni akan wato halina jamalul mazhar, kyan magana. Ba a san a ga musulmi a kazamce, ko ba haka ba? Imani da wato tsoron Allah ba suna nufin wai abu kawai a ɓoye su, suna ɓoye a zuci. Yawa, za ka yi ganin mutum gara haka, ka ganshi kazani, ka ganshi a yamutse komai nasa, amma a ce maka wannan ai in kana neman musulunci da imani da kaza, to ainihin ka binciki wannan. Ba haka musulunci yake ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsafta, bakinsa ya fi kowa aswaki, ya fi kowa mu'amala da dukkan wa'ani da ke na tsafta. Shi ya koya wa al'umma wannan tsafta. Shi yasa addini ya zama ya haɗa wato kyau na baɗini da na zahiri duka. Wasmul hayy yu'rafu minhu khuluqul haya, sunan alhayy mai yawan kunya. To ana ganewa da ana iya sani daga wannan hali, suna hali na kunya, kamar da hadisai da dama suka zo suka tabbatar nan, suka tabbatar da wannan. Wa asma'u al-alimi wa allamil ghuyub wa alimil ghaib, suna al-alim mai yawan sani, masanin gaibobi duka, ko kuma masanin gaibi, kamar da zo a wata ibarar yustanbatu minha khuluqut ta'allum, da za a iya dosana daga waɗannan ayyukan fitarwa wato hali na koyo. Mutum ya zama kullum kokarin sa shine ya zai samu ilimi, ya zai samu ilimi, dan ilimi shine haske, shine abinda zai taimaki rayuwa. Wasmul hakimi, sunan alhakim mai hikima, duk abinda ma'anar mai hikima shine wanda ke yin abubuwa a bisa manufa, ko me zai yi, to akwai abinda yake son tabbatarwa wajen janyo amfani ko kuma tunkuɗe wani abu na cutarwa ko cutuwa. Yuta'allamu khuluqul hikma, za a koya daga wannan suna hali na hikima. Hikima ita ce kamar suke tarifinta, samun wato fahimta mai zurfi sakamakon gogewa kan waɗansa, cikin waɗansa al'amura. Kaga yau, kaga jiya da yau, kuma wannan sai haska maka abin da za ka gani a gobe. Tajriba, yawa, wato ƙwarewa da gogewa ta yau da gobe ta baka wata fahimta ta musamman, wa musamman ma kuma ta'amulinka da na soshi na shari'a. To wannan ya baka kasancewa mai hikima, kar ka zama daƙiƙe, kar ka zama mutun da yake sasakai bai da tsari cikin lamarinsa. Wal Qur'anul Karim kitabullahil munazzalu ala hadhihi al umma kitabu akhlaq, Qur'ani mai girma, littafin Allah abin saukarwa akan wannan al umma. To shi ma littafi ne na halaye. Faqad ashara ila tahzibil akhlaq, lalle yayi nuni zuwa ga anin gyara halaye. Fima yazidu ala samani mi'ati aya, cikin ayoyin da sun wuce 800, ayoyin da suke da alaka da wato halaye, gyaran halaye sun kai 800. Suna cewa ayatul ahkam, ayoyin da suka zo suke bayanin hukunce-hukunce kai tsaye, aya 500 ne. Waɗanda da malamai da suka yi rubutu abin da ake cewa tafsiru ayatul ahkam, kamar yadda Imam Abubakar Al-Jassas Al-Hanafi yayi, sannan bayansa Ibn al-Arabi Al-Mu'afiri Al-Maliki yayi, da wasu malamai da yawa a nan kurkusa irin su Ibn Usaymin da wasu suka yi, to suna cewa aya 500. Duk da cewa wannan maganar ba haka take a alal idlaq ba, amma dai sai ana maganar ayoyin da suka fifice dai, kuma baka in ba haka ba kusan alqur'ani gaba daya wato wuri-wuri ko ina za ga hukunce-hukunce, hatta a kissa yawa za ka taru an fidda hukunce-hukunce. To amma dai ayoyin da mubasharatan suke magana akan ahkam ake nufi, man ba haka ba ba za a iya tantance yawan ayoyin da za a iya fidda hukunce-hukunce na wajibci ko musabanci ko haramci ko karhanci ba daga cikinsu. To kaga in ka ɗauki wani suka ce abin da ke nuni da halaye ma har ya wuce ma adadin abin da yi magana a kan abin hukunce-hukuncen, duk da cewa in muka ce wancan magana ba laƙinta take ba zai zama haka ba, amma dai ko ba komai wannan na nuna muhimmancin halayen karanta Al-Qur'ani mai girma. To al-qisatu saniya, halayya da sifa ta biyu wacce musuluncin, wato karantarwar musulunci ta halaye ta keɓanta da ita kuma bayan sauran addinai da tsare-tsare na mutane, al-alamiyatu wa shumul, cewa waɗannan halaye ne da musulunci ya karantar da su a duk faɗin duniya, faɗin talikai, gabaɗayan talikai, wa shumul da kuma tattara komai da komai, kuma ko ina da ko ina. Al'alamiya shine ma'ana sufofi ne, halaye ne wadda ake son a same su a duk duniya, yawa shumul kuma su haɗe kowane ɓangare, ba ɓangare kawai na ibada ba, a'a ɓangare na ibada, ɓangare da ya shafi shugabanci, ɓangare na tattalin arziki, ɓangare na alaƙarka da mutane na kusa da na nesa. Alal misali, a tsarin Turawa, Turawan Ingila misali, suna wa mutanensu tarbiya akan cewa su yi kishin ƙasarsu, kuma duk abin da zai kawo wa ƙasarsu ci gaba to su tsayo a kansa, duk abin da zai kawo mata matsala to kada su yi shi. Saboda haka duk wani abu wanda yake zai tabbatar da wannan za su yi wannan, kuma za su yi halaye wanda za su baka mamaki akan wannan. To amma inda suke faduwa saboda karantarwarsu ko tarbiyyarsu ba ta addini ba ce, misali idan suka tafi suka bar Ingila misali suka je wasu kasashe, to domin kyautata ma kasarsu da aka ce su gina ta su janyo mata alheri, za su iya cutar da waɗansu kasashen mutanen su kasashe, kuma abinda suka yi kenan, ko ba haka ba? Idan ka ce suna da adalci, suna da amana, suna da kaza da ka, suna da gaskiya, yana gaskiya su take a lokacin suka zo kasashen Afirka da makamantansu, suka yi dabara, suka bautar da mutane, suka sace arzikin mutane da wayo, suka gina halaye ne na gari, kaga ba halaye ba ne irin na musulunci. Shi musulunci yana gaya maka a duk inda ka samu kanka, sawa'un musulmi ne ɗan ko ba musulmi ba, ka gwada halayenka na musulunci na adalci kur, yawwa, wanda shine zai sa har ai sha'awar musuluncin naka, kuma wannan shine ka bauta wa Allah, kuma addininka ya zama rahama ga kowa. Amma idan ba wannan, sai a ce in kana a tsokin ƙasarka ko gurin da aka nusa, to iyakar wannan za ka ɗabbaka, kaga bai zama alamiya ba, ko bai zama da shumuliya ba. Masu falsafar cewa tattalin arziki shine manufa babba hadafi babba na rayuwar dan adam kaman Karl Marx da makamantansu misali waɗanda suka gina akan wani aqida kaga su ba ruwansu da magana halaye a tattalin arziki saboda haka suka karfafa matsalar riba da duk wani abu da zai bunƙasa ainin dukiyoyi suka bunƙasa ko suka fito da tsarin jari hujja misali wanda da shi suka makure duniya ya zama su tsararru suka bunƙasa ka haɓaka su aka take kuma aka sarin mutane kaga wannan akhlaq ne wa'in suka nafiya wani abu ne saboda haka shi musulunci komai wato hal abin da yake karanta wani halaye to ya haɗe komai a siyasa ba cewa to ya siyasa baka maganan wai hali na gari kawai da za a kai za a yi nasara kuma haka ba saboda haka sai an ci mutuncin mutane in sai an musguna mutane in sai an yi kaza to dole kawai a yi shi kuma ya daidaita al-gadsu barrun wasila yawa in kana da wata manufa to abinda zai baka nasara a manufar taka zai halatta maka wannan abinda kake yi kan hanya to musulunci da gayar da wasilar duka dole sai sun zama waɗanda aka shar'anta saboda haka halaye a musulunci suna da alamiya da shumul shumul tattare komai da komai wa hadhihi al-akhlaq tashmalu al-makhluqat kulliha basharan wa hayawanan waɗannan halayen suna hada hadewa talikai duka mutane ne yan adam ko ma dabbobi akaga kanto musulunci akwai tausayawa hatta ga dabbobi kuma surawa suna cewa suna da kungiye ko kuma wani tsari na tausayi ga dabbobi amma musulunci ya riga Yesu a wannan fage wajannan har ma aljannu wani ya iya mamaki ta aljannu ina alaka mutun da aljannu zai tausaya musu zai musu mu'amala ta gari zaka ji bayani fi kulli zamanin kuma a kowane zamani wa makanin kuma a kowane wuri kaga magana ku a kowane zamani ba a ce kai wannan fa zamanin fatara ne misali zamanin rashin kuɗi ne saboda haka duk yadda za ka yi kurin ka dan samu wani abu aljihunka to shi ne kawai aula a duk yadda abu zai matsi to dole sai ka tsaya kan adalci sai ka tausaya sai kai kaza da kaza da kaza saboda menene dan kai ka samu wani abu aljihunka za ka yashe ko kuma ka sa aljihun waninka kuma ya bushe ba ta hanyar gaskiya ba kaga wannan ba hali ne na gari ba yawwa kuma haka na a kowane bigire kamar nan misali ba zai zama adalcin ka ya takaita iya kasar ka ba ko a iya inda kake ba misali a duk inda ka samu kanka yau itaqilla hansu makunta su kaga shine abin da musulunci ya ke banta da shi wahalin kowane yanayi watatadammanul muslima wa ghayral muslim kuma halayen na gari na musulunci suna kunsar musulmi da wanda ba musulmi ba a musulunci ba a yadda ba musulmi ya cutar da wanda ba musulmi ba wato ta kowane hali wai dan kawai ba musulmi bane ba shi yasa Qur'ani ya zargi ahlul kitab yahudu musamman da cewa da suka yi laysa alaina fil mu'minina sabil ba mu da laifi in mun cuci waɗanda ba sa kan addinin al-kabir was-sagir al-kabir was-sagira babba da yaro azzakara wal unsa namiji da mace alganiya wal faqira mai wadata da talaka ko mutum yana da wadata kaga ce kai wani ya lalla ma bai san yawan kudin sa ba dan na dan cinye masa kaza an shi ba zai ma koge zo ba zai ba kun ba Allah ya sani ka bashi da kayan sa Allah ne ya bashi yawa shi za a tambaya in yayi abin da ya kamata in bai yi ba amma an kace wai saboda yana da shi da yawa ka ci bashin sa ba za ka biya ba da mutum da naka suke dan wani ne yana da kuɗi da yawa da wannan dan shago da ya bude mun in na kasara shi ma shikenan ba wani abu haka mutum suke to kaga mutum yayi saba wa Allah yayi ha'inci ya kasara kansa da farko kuma ya cuci dan uwansa ba halaye musulunci bane al-hurra wal abda da dabawa wal abyad wal aswada da fari da baki na duba yadda ake azabtar da ake nunawa baƙaƙen fata a ƙasar da take da awar ita ce tafi kowace ƙasa aiwatar da ɗabbaƙa demokaradiyya a duniya ko ba haka bane Amurka baƙar fata suna nan cikin uquba ana ganin su tamkar ma ba mutane bane wani lokaci akwai wanda ya ce wa shi kokwanto ma yake anya baƙar fata mutum ne ko ba mutum bane ba a yanayin kama dai ka mutum ne amma shi bai gamsu cewa mutum bane sosai والعالم والجاهل ده مسني ده جاهل والابو والحبيبه ده مقي ده مسوي اي كوي ماوننكا عدلشن كوي gaskiya shari'a saboda haka duk wannan ɗaya tabarar baka da su kai a matsayinka na musulmi wahalal harbi wahalal silm da yanayi na yaki da yanayi na zaman lafiya yasa idan in yarjejeniya an kulla tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba dole ne a cika saboda halayya ta musulunci ita ce alwafa yawa akwai adala akwai kuma amana to duk waɗannan dole a yi wahalar kuwaci wahalar dofe da yanayin karfi da yanayin rauni duka bal wa tata'allaqu bil khaliqi jalla wa ala wal makhluq wa inna halayen akusuna nan tsakanin mahalici jalla wa ala da yanayin halitta bayi ala taral qur'an al karima ya'muru bil adli mal ada baka gani alqur'ani mai girma yana umarni da yin adalci tare da makiya fa yaqul alqur'ani yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa wato shana'anu qaumin gaba da kuke da wa'ansu mutane to wala yajrimannakum kada yasa ku zama masu laifi ala alla ta'dilu akan wato yasa har ku kiyin adalci kada gaba ku da wa'ansu mutanen da saboda addinin ku ya bambanta da nasu ya janyo muku laifi jarima laifi ala Allah ta dubi ya zama ba ku yi adalci ba aidilu ku yi adalci huwa agaramu littaqwa shine abin da yake mafi kusa da tsoron Allah kaga ce wa'annan ai makiyan mu ne yo krista yo ba yahudi yo ba maguje ya dan shi'a ya dan kaza kar mutum yayi wannan ka duba gaskiyar abin da shari'a take umarkarta ka da shi dangane da shi yawa ka kwatanta halayya ta gari a mu'amalar ka da shi in wani abu ne wanda bai shafi haƙƙin shari'a ba ainihin janibin ka ne ka nuna sassauci la'alla ta wannan zaka iya istimalarsa wato ma'ana ka dan karkato da hankalinsa sannu-sannu ka gani wayan hal muslimina anil itida'i alal kafirin al mushrikin raddan ala sabihim iyahum anil masjid al haram alqur'ani yana hana musulmai cewa kada su ketare iyaka ga kafirai mushrikai wai domin martani akan kafiran saboda sun kange su a bar masallaci mai alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shekara ta 6 ya tashi daga madina shi da sahabbai mutum 1500 ko da 1400 a wata riwaya don su yi umra amma sai da suka je dabda makka a wani wuri da ake kira hudaybiya duka bai wuce kilomita 20 ba tsakaninsa da harami dab da haramin ta nan ne haramin ya fi tsawo ma to sun kusa manzo Allah sai ya tura cewa a gaya musu zai abin nan wato ya zo ne don umra ba don yaƙi ba amma suka kiya aka yi ta murwaya dole suka hana sai da aka hakura dole aka kuma bisa ta tattaunawa ta wasu sharuɗa na zalunci to amma duk da wani kaga abu ne mai ciwo sosai mutane sun ji ba daɗi to amma duk da wannan din Allah ta'ala ya hana musulman sai mumuna radi da radadin da aka yi abin radadin abin da aka yi musu fa yaqulu qur'ani yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu yawa shana'anu qaumin kiyayya da wayansu mutane an saddukum anil masjidil haram saboda sun kange ku sun tare ku a bar masallaci mai alfarma sun hana ku shiga cikin sa lokacin da kuka yi yunkurin haka bisa gaskiya to wala yajrimannakum kada wani ya jawo muku aikata laifi an ta'ata du har ya sa ku ketare iyaka ya zama ku baku cika alkawari da kuka yarjejeniya da su ba kar ku yi wannan ko kuma ku auka musu misali saboda wannan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a bisa da'a da tsoron Allah wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan laifi zunubi da kuma ketare iyaka kaga wannan shine kululuwar misaliya wato a ce wanda ya nuna na maka kamar sa mu'amala ta gai wannan shine abinda musulunci ya bambanta da shi wani wasu tsare-tsaren na yan adam ko su addinin na san zuciya na bata suna intihaziya ne kawai suna amfani da dama in suna da karfi zai ce to kanu basu su motsa saboda haka sai ai ta zalunci amma musulunci ba haka yake cewa ba wa amara Allah ta'ala nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adl Allah ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da adalci ma al mukhalifin wal mu'anidin ta da wanda suka saba masa kuma suka nuna taurin kai fa yaqulu Allah ta'ala yana cewa fali zalika fadumi yace izuwa ga wancan abinda Allah ya kissanta maka shar'a lakum min dini ma wasabihi nuhan azuwa karshe zuwa nan yace to wancan abinda Allah ya shar'anta ainihin wato ma annabawan sa ulul azmi na rusul da ya fada to kai kira izuwa ga wannan kaga shamilin abinda Allah ya aiko su to kai kira izuwa ga wancan ninka isharar tana komawa izuwa ga wancan fadu kai kira wasakin kuma ka tsayu akan haka kama mace kamar da aka umarce ka wala tatabi awa umkada ka bi soyayyen zakatan su sawa'un zakatan soyayyen zakatan namiji da kai ko ahlul kitabi wa qul amantu ma anzalallahu min kitab kace na ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar da shi na littafi wa umirtu li adila bainakum kuma an umarce ne ne adalci tsakanin na da ku kenan Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin ku ubangijin ku tunda shi ya tsara wannan adalci to wajibi ne mu gudanar da shi a tsakanin lana amaluna wa lakum amalukum in kuma ban ganin bambancin ra'ayi ne ko aqida ko addini to ayyukan namu ne kuma ayyukan ku naku ne ba da mummuna mummunan mu'amala ne zaka saka masa akan kafircin sa ubangijin da ya halice shi shi yana jiran sa yawa zai je tada Allah inna rabbaka labil mirsad yana ne zai koma Allah ya masa sakamako la hujjata bainana wa bainakum babu ja'in ja tsakanin mu da ku illa dai kawai idan ta kama kamar da yace wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan yawa amma a ce an dinga kama yaje ba wannan tsakanin mu yawa kan babu wannan Allah ya jama'a bainana Allah zai hada tsakanin mu walayhil masir kuma zuwa gare shi makoma take wa hasa fi mahasinil akhlaq kulliha wannan kuma ya kasance ya zo a kyawun halaye dukan su la yahussu bihi khuluqun duna khuluqin ba a kebe hali guda kuma bayan hali guda a ciki wato ma'ana bai shafi wani bangare na halaye a barin wani ba wala makhluqun duna makhluq ko kuma wato wani abin halitta kuma bayan wani ya shafi dukkan halittu ya shafi dukkan mutane kuma ya shafi kowane irin bangare na halaye al-kisisatu salisa sifa ko kuma hali ko kuma wata sifa ke bantacciya ta uku al-insaniya insaniya me ake nufi da insaniya wato ba wai mutuntaka kawai ba a'a wato hali na nuna cewa mutum ko mutum ne ba dabba bane ya san ya kamata kaman jin kai da sauransu yawa wa hazihi shiyam al-hasana wato nuna mutuntaka ta gari nuna mutunci kamala da mutuntaka na gari yawa wa hazihi shiyam al-hasana wadannan dabi'u kyawawa wal kisalil hamida kuma halaye ababin yabo allati umirna biha wa inda aka umarce mu da su laysat khasatan bil insani ma akil insan ko ba suke banta da mutum da dan uwansa mutum ba kada a banta da manul hayawana wal janna wa sairal makhluqat a sun kunshi dabbobi aljanu da sauran halittu faqad dakhalat imra'atun baghiyun lil jannati fil ihsan ila kalbin kama fil hadith lalle wata mata karuwa ce ma ta shiga aljanna saboda kyautatawa da ta yi ma wani kari kamar da zo a hadisi wannan babban sako ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama kalbani yudifu bi rakiya yayin da wani kari yake zaga wata rijiya irin rijiyoyin nan na kwazazzabo wanda akan samu a karkara karka da yaktulu hal adashu kishi ya kusan kashe shi izar adhu bagi min bagaya bani isra'il ya yadda wata karotin karuwan bani isra'il ta ga wannan karen ya gigita da kishirwa fa naza adhu ka sai ta ce saucikinta fasakallahu bi ta daure saucikin da wata igiya ta shayar da ta debo ruwa daga rijiyar ta shayar da karen shine fasakallahu ta debo ruwa da takalmin saboda babu goga sai dabara da zata yi ta debo masa ruwa daga takalminta sauciki fasa kano ta shayar da karen fagufin lahabi sai aka gafarta mata saboda wannan ainihin insaniya da ta nuna sanin ya kamata hali wato na jin kai to kaga wanda ya tausaya wa dabba dan bautar Allah dan bin Allah sai ya samu wannan wa bi tariqati nafsiha tau irin wannan hanya dai hakikata da khala rajulun aljanna fi sakri kalbin wani mutum shi ma ya shiga aljanna da ya shayar da kari akwai hadisan ba dai bane akwai wani hadisi shi kuma mutum ne namiji shi kuma da yake namiji ne birgawa yayi ciki ita mace bata fada bata shiga ciki ba sai ta nemo igiya ta abin nan shi kuma sai ya tiza takalmin nasa da yake babu abin nan ri abin nan guga ba igiya saboda haka yayi yadda ya shiga kuma ya hauro irin rijiya kwazazzabo ce har ya sha da kan aka abin nan fi hadisin nabawi يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa بينما رجل يمشي بطريق yayin da wani mutum yake tafiya a hanya ishtadda alaihi al-adash kishi ya masa tsanani fa wajada bi'ran sai ya samu tarijiya fa nazala fiha fa shariba ya shiga cikin ta sai ya sha ruwa kuma kharaja sanan ya fito fa iza kalbun yalhasu sai ga wani kare yana haki ya akulu sara yana cin damshi min al'adashi saboda kishirwa fa qala ar-rajul sai mutumin yace laqad balaga hazal kalbu min al'adashi min misla allazi kana qad balaga min laqad balaga hazal kalba min al'adashi kenan yawa wato kishin ya riski wannan kare misla allazi kana qad balaga min kamar yadda kishin ya kai gare ni wato mana sai tuna yadda ya jira dadin wannan kishi kafin ya samu ruwan ya sha to shi yanzu ya warke ya sha to ga karen shi kuma yana cikin yanayi sai tausaya fa na zalal bin ya saki komawa ciki fa mala khufa huma an sai ya ci ko takalmin nasa sau ciki da ruwa saboda babu guga ai da shi ma ba zai shiga ba summa amsakahu bi fi sannan ya riko ya cinjo takalmin nasa da bakin sa hatta raqiya har sai da ya hauro ya fito fasa kalkalba ya shayar da karen fasha karlau da mafan gafar lau sai Allah ya gode masa ya gafarta masa a duba misali yadda wannan lamari yake a yau misali ka samu mutum wani ma sai kwanake bai girka abinci ba yara kanana da sauransu an rasa yadda za a yi a sa'a iya samun mace ma wata ma da juna wata tana shayarwa duk abin duk dabara ta kare misali a ce ka tausaya daga abinda Allah ya hore maka ka ciyar da wannan iyalai ka ba su abinda za su samu musamman a ce yana da dama yadda zai wato rike musu rayuwarsu na wani ka ba karamin abu ne ka gani idan Allah zai gafartawa wanda ya tausaya wa kare misali kuma mace mai kaba'ira misali a gafarta mata me kake tsammani ga wanda la'alla kai baka da irin wannan kaba'irar to aka ga abu ne da yake muhimmi kware da gaske kalu ya rasulullah suka ce masa Allah innal nafil bahaim ajran yanzu a dabbobi ma muna zamu samu lada muna da lada har kyautata ma dabbobi fa kala sai yace ni kulli kabidin radbatin ajrun wata ai a kowace hanta danya akwai lada ma'ana duk wani abu mai danyar hanta rayayye kenan to akwai lada duk wani abu za a kyautata masa daga cikin halittu Allah tabaraka wa ta'ala zai saka maka in kai da niyya addinin musulunci shine yazo da wannan kamar da muke nanatawa cewa duk abinda musulmi zai a wannan janibi to abubuwa ne waɗanda suke yana yin su ne da bauta da wato a matsayin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama al-ihsasa bi ikhwanil muslimina min al-jinn annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare mu yana karantar da mu yana sanar da mu mu ji a ranmu cewa akwai ƴan uwanmu musulmai daga aljanu shine ihsas shuhuri yawa duk da ba mu ganin su Allah tabaraka wataala yanda ya tsara halittar ba za mu iya ganin su ba yawa amma dai akwai su bisa hakika to saboda haka ko su ma akwai ta inda aka nuna mai musu mu'amala ta gari mu tausaya musu kada mu cutar da su fa inda ma zahaba ilaihim yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa gare su wa qara alaihim alquran ya karanta musu alqurani sa'aluhu zada sun tambaye shi guzuri sun tambaye shi tallafi guzuri na abinci fa qala sai yace lakum kullu azmin zukira smullahi alaihi ya kawo fi aidikum aw fara ma yakunu lahma yace to an ba ku ko kuna da dukan wani kashi wanda aka ambata sunan Allah a kansa to zai auka a hannunku halin kasancewa sa mafi cika da nama wato idan musulmi sun yanka abinda suka yanka da sunan Allah sun ci naman sun gwagwe kaga sun musun ba jefa da kashi sai ya tabbatar cewa wato sai iyakar inda abin nan to wannan din aka jefar da shi to su kuma manzo Allah ya ce zai auka a hannunku mafi cika da nama sai su tarar da shi tamkar ba a ci komai ba wannan kuma Allah ne ta'ala ya sanar da shi cewa zai yi haka yawa ma inda ku anil hawa in wa illa wahin yuha haka samu wani walidi zindege sai ta asusu wanda suke yashe sa su rube ma wasu ma in sun dade kasa ta cin Yesus to ta yaya ma za a ce wai za a samu nan in ka daba su ba za ka gani ba to duk wannan abubuwa ne na gaibi kuma Allah ta'ala yana da iko akan duk abin da ya so abu ne wanda yake babu wanda zai ta baba akan wannan sai wanda dama can bai da imani wa kullu baratin ala kulli dawabikum sannan dukkan wani wato kashi na dabbobi bara shine kashi wanda yake kuli-kuli kaman na awaki irin na raƙuma haka to shine ba'ar kaman da Ibn al-Qayyim yake cewa tara ba'ar al-arami fi arasatiha wa qi'aniha ka'annahu habu fulfuli zaka ga kashin wato bareyi a filaye ko fakokin wannan bigire da yake ambatawa kano habu fulfuli kai ka ce kwayoyin citar masoro ne wato a watsi a ko ina ba'ar shine wato kashi na dabbobi wanda yake a tore to yace to duk sanda kuka samu kashin dabbobi irin wannan to zai zama abinci ga dabbobinku wato kashin da musulmi suka yanka suka ambata sunan Allah suka ci suka jefar da kashin za su tarar da nama a jikinsa sannan kashin dabbobi kuma na awaki tumaki da raguma to wannan kuma zai zama abinci ga dabbobin aljanu dabbobin aljanu kenan aljanu suna da dabbobin da suke kiwatawa kamar yadda muke da su to waɗannan kashin dabbobin namu zai zama abinci ga dabbobin su kuma wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabi to saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadawa sahabbansa fala tastanju bihima dan haka kada ku yi kokarin kawar da najasa da su fala tastanju ay la talubu izalatan najwi asalin istinja yawa talabu izalatin najwi shi najwi din shine najasa yawa istanja ay talaba izalatan najwi wato yayi kokarin kawar da najasa to kada ku yi kokarin tsarki ko tsaftace najasa bihima da su ba a tsarkin hoge tsarkin gogewa da ainihin kashi ko kuma taronsu na dabbobi kashin tumaki da awaki da shanu da raƙuma waɗannan ba a yi saboda in an yi da kashi kaga an ɓata abincin aljanu din yawa idan kuma an yi da taronsu irin wannan kashin dabbobin to su kuma an ɓata musu abincin dabbobinsu to duka abu ne da bai kam fa innahuma ta'amu ikhwanikum waɗannan abubuwan guda biyu abinci ne na ƴan uwanku to ka duba wannan hatta aljannun da ba ganin su ake ba mu'minai to ana la'akari da cewa akwai su ba ma ganin su amma tunda manzon mu manzo rahman sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai wannan to dole mu tsaya akan wannan to kaga rahmar ta musulunci wato tana da shumuliya kenan ta shafi mutane dabbobi ta shafi har abin da ba a gani ko menene a yi shi da jin kai a yi shi kuma da kyautatawa wannan shine abin da ya daga cikin abin da musulunci yake banta da shi a barin tsare-tsaren yan adam ko kuma wayansu addinai waɗanda ba su inganta ba waɗanda masu suka karkatar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya tabbata ina ga lokacin yaro yawa Allah ya ba mu iko na riko da waɗannan halayen da riko da dukkan wani abu da ya umarce mu da shi sawa'un yi kaza ne ko bari kaza ya zama rayuwarmu ta tafi akan wannan tafarki muna ƙara matsawa da kuma komarmu alhairinmu yana ƙaruwa sauran abubuwan da muka gajiya a barin wannan ubangiji shi kuma ba mai gajiyawa ba ne Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya cika mana da imani ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم